This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata 7 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai.
To Ibrahim, dakarun Isra'ila sun faɗa a ranar Litinin cewa sun kai wasu hare-haren sama a birnin Rafah da ke kudancin zirin Gaza, jim kaɗan bayan da ƙungiyar Hamas ta amince da wani tayin Isra'ila na dakatar da yakin da ake yi. Hukumomi a Moscow sun yi barazana kai hari kan wasu wurare mallakin dakarun Burtaniya da ke cikin Ukraine. Alƙalin da ke sauraron ƙarar da aka shigar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a New York ya yi barazanar jefa Trump ɗin a kurkuku, za ku ji dalili.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji ko shin hukumomin Najeriya na ɗaukar ƙwararren matakan farfaɗo da darajar naira ta ɓangaren tsarin cinikayya.
To ai dalilin da yasa shi shugaban ƙasa ya sa matakai cewa a maimakon muna ɗiban kuɗinmu naira muna canzawa zuwa dala, ana soho mai ana kawo ma 'yan Najeriya, bayan mu kuma kanmu muna fita da wannan crude mai ɗin a kai a je a tatse shi a dawo mana da shi. Ai shi ne yasa ɗauki matakai. Yanzu alhamdulillahi ai kaga Dangote ya fara refining mai a refinery na isa.
Ko me yasa kullum ake ta maganar ɗumbin ma'adanai a jihohin Najeriya irin Zamfara amma ba a gani a ƙar?
Jiha wadda Allah ya albarkace ta da ma'adanai dun Najeriya babu jiha irin Zamfara, amma me ke faruwa? Ba tsa an yi tunanin ya za a yi.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ke gabatarwa. Inda yau shirin zai taɓo batun tasirin juyin mulkin jamhuriyar Nijar da kuma batutuwa masu alaƙa. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Dakarun Isra'ila sun faɗa a ranar Litinin cewa sun kai wasu hare-haren sama a birnin Rafah da ke kudancin zirin Gaza, jim kaɗan bayan da ƙungiyar Hamas ta amince da wani tayin da Isra'ila ta yi na dakatar da yakin da ake yi. A ranar ta Litinin, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce samtayin bai biya bukatun da Isra'ila ta gabatar ba, amma ya ce Isra'ila za ta tura wakilanta birnin Alkahira na Masar don ci gaba da tattaunawa ta neman a tsagaita wuta. Halin da ake ciki a nan Washington, fadar White House ta yi kira ga bangarorin biyu da su yi kokari su ga sun cimma matsaya.
All I know is we've got a response. Bill Burns is looking at that response. He's talking to the Israelis about it.
Kakaki a fadar White House John Kirby ne ke cewa mun samu amsa daga Hamas kuma muna nazari a kai, muna tuntubar Isra'ila. Za mu ga yadda lamarin zai kaya. Muna fatan wannan amsa za ta taimaka wajen sakin waɗanda aka yi garkuwa da su don su koma ga iyalansu. Masu shiga tsakani a Masar na ta faɗi tashin ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta ko da a mataki na wucin gadi, a kuma sako mutanen da Hamas ke garkuwa da su a Gaza. A ranar Litinin, dakarun tsaron Isra'ila suka wallafa a shafin X cewa suna kai hare-hare kan wasu yankunan gabashin birnin Rafah waɗanda suka kaikaici mayakan Hamas. Gabanin haka, dakarun na Isra'ila sun umarci kusan mutum 100,000 da su fice daga gabashin birnin su koma wasu yankuna da aka tanada don masu gudun hijira, ciki har da yankin Khan Yunis. Hukumomi a Moscow sun yi barazana kai hari kan wasu wurare mallakin dakarun Burtaniya da ke cikin Ukraine da sauran wurare, idan har sojojin Ukraine suka kai hari kan Rasha da makamai masu linzami da ke cin dogon zango da Burtaniya ta basu. A wata ziyarar da ya kai Kyiv a makon da ya gabata, sakataren harkokin wajen Burtaniya David Cameron ya ce dakarun Ukraine za su iya amfani da makaman da Burtaniya ta basu a kan Rasha don kare kansu. Ya kara da cewa hukumomi a London ba su gindaya wa Ukraine ɗin wani sharaɗi kan yadda za su yi amfani da makaman na Burtaniya ba. Sai dai a wata sanarwa da ta fitar a ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce ta gayyaci jakadan Burtaniya a Moscow, inda ta yi masa gargaɗin cewa Rasha za ta rama duk wani hari da Ukraine ta kai mata da makaman Burtaniya akan dakarun ƙasar ta Burtaniya. Amurka da mafi akasarin kasashen tarayyar Turai sun ce ba za su halarci bikin rantsar da shugaba Vladimir Putin da za a yi a yau Talata ba. Kakaki a ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya ce ba za su tura ko da wakilai ba.
As he heads into his next term, Russia is under wide-ranging pressure.
Wakiliyar dillancin labarai ta AP ta ce Putin zai fara wannan sabon wa'adin mulki ne yayin da Russia take fuskantar takunkuman da kasashen yammaci suka saka mata. A kuma daidai lokacin da yake ci gaba da yaki da Ukraine ake kuma kashe Rashawa a gida. Kasashen EU da aka gayyata sun ce za su kauracewa bikin rantsar da Putin din a sabon wa'adin shekaru shida. Amma ana sa ran wasu bakwai za su tura wakilai kamar yadda wani jami'in diplomasiya ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ita dai Ukraine ta yi kira ga dukkan ƙawayenta da su ƙauracewa bikin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda ba a rasa sani ba, Najeriya mai matukar arzikin man fetur ta kasa farfado da darajar kudinta na naira har ma ta fuskar tsarin cinikayya. Don haka a ci gaba da hira da Senator Muhammad Sani Musa, chairman din kwamitin kudi na Majalisar Dattawan Najeriya, abokin aikin Muhammad Hafiz Baballe ya tambaye shi cewa ganin masu tsawala farashi na kafa hujja da yadda dala ke ta tashi saboda tsarin yadda ita kanta gwamnati ke mu'amala da dalar, sai ya ce
muna sane da haka, amma duk da haka ai ba mu yadda ka dauki wuka kai ta soka ma kanka a gida. Ka samu makwabcinka kuɗi mai yawa ba shi da abinci, idan ya rasa abincin na ya zama lalura gare ka. Ba kullum bane za mu rinka lura cewa wai dala ya tashi, mu rabu da wannan dalan mu koma mu nairan mu, mu rike nairan mu, mu yi kasuwancin nan, mu yi noma, mu samu amfanin noman nan mu sayar da ita ta hanyar naira, mu karfafa nairan mu, shine muhimmin magana.
To amma ana zargin cewa ku jami'an gwamnati ku ne ba ku amfani ma da naira, kun fa amfani da kudaden kasashen waje, me zaka ce dangane da haka?
Maganan jami'an gwamnati suna amfani da kudaden kasan waje, ni dai a naira ake biyan mu albashi ko kuma a naira muke sayan kaya a Najeriya. To ban san inda ake kai wannan dala ba, ko kuma kudaden kasashen waje, ban san masu yin haka ba, amma ni dai na san naira ake biyan mu albashi, kuma a naira muke sayan kayan abinci a kasuwa, kuma a naira muke biyan kuɗin makaranta, a naira muke zuwa mu biya kuɗin magunguna asibiti, petrol din nan ma da ake magana da naira muke sayan ta.
Amma tunda da kasashen waje ake shigo da shi, ai dala ake canja a canja naira a shigo da shi ko?
To ai dalilin da yasa shi shugaban kasa ya sa matakai cewa maimakon muna ɗiban kuɗinmu naira muna canzawa zuwa dala, ana so mai ana kawo ma 'yan Najeriya, bayan mu kuma kanmu muna fita da wannan crude mai ɗin a kai a je a tatse shi a dawo mana da shi, ai shi ne ya ɗauki matakai. Yanzu alhamdulillah ai kaga Dangote ya fara refining mai a refinery nasa, kuma idan Allah ya sa abin da ya karko sosai za ka ga kuɗin mai zai sauka. Yanzu haka diesel ma ai ta sauka ba kamar yadda ake kawo, so kuma ba za su su masu yin irin wannan ba za su bar irin nasu Dangoten a samu a ci gaba da shi ba. To shi kuma shugaban kasa yanzu ya fara gane haka, ya san su waɗanda mutanen da suke neman su kawo mana daki su dakilewa a cikin al'ummarmu, kuma ya yi bayanai kala-kala a wurare daban-daban na kan cewa shi fa ba zai canza ra'ayinsa a matakan da ya dauka ba. Kuma matakan nan da ya dauka a ƙarshe a dogon lokaci in Allah ya yarda su ne za su dawo da Najeriya da darajar ta da darajar naira da darajar komai na al'ummarmu.
'Yan Najeriya da dama akalla sama da miliyan 4 da shekara suna gama karatu suna shiga neman aiki, gashi yanzu haka rashin aikin yana ƙara ta'azzara. Za ka ga muna da samari da yawa sun gama karatu ba ayyukan yi. Ban sani ba ko daga ɓangarenku akwai wasu tsare-tsare da kuke yi na ganin kun sama waɗannan matasa ayyukan yi?
To in ka duba wannan gwamnati da ta shigo da tsare-tsare kala-kala wanda yake ya hada da yanda za ta tallafa ma musamman matasa da suka gama makaranta ba su da aiki, kuma ta dauki matakan daukan data.
To za a ji cigaban hirar Senator Muhammad Sani Musa a shirye-shiryenmu na gaba. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mahmud ga shirin da kashi na biyu na labaran duniya.
To alƙalin da ke sauraron ƙarar da aka shigar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a New York ya gargaɗi Trump kan take umarnin da aka shimfiɗa masa wanda ya nemi ya kauce wa ciccekar shaidun da ake gayyata a shari'ar. Alƙalin kotun kolin jihar ta New York Juan Merchan ya yi barazanar zai sa a kulle Trump a kurkuku idan ya ci gaba da take wannan umarni da aka haramta masa na yin kalamai marasa daɗi kan shaidun da kotun take gayyata. Shari'a Merchan ya bayyana hakan ne yayin da aka shiga mako na uku da ake sauraron ƙarar da ake tuhuma Trump kan laifin saka bayanan ƙarya na biyan dala 130,000 a harkokin kasuwancinsa don ya rufa wata badakala ta biyan kuɗin toshiyar baki ga Stormy Daniels, wata mata da ta shahara a fannin shirya fina-finan batsa, wato kan ta yi shiru da bakinta dangane da wata mu'amala ta lalata da take zargin Trump ya yi da ita gabanin zaben 2016.
He brought up the possibility as a last resort of jail time.
Wakilin kamfanin jallancin labaran AP ya ce alƙalin ya bujuro da batun tura Trump kurkuku ne a matsayin zaɓi na ƙarshe, yana mai cewa kalaman na Trump na yin karan tsaye ga tsarin dokar ƙasa. Trump dai ya musanta zargin matar da kuma sauran tuhume-tuhumai 34 da ake masa a wannan shari'a. Daga baya alƙalin ya ci tarar Trump dala 1,000 kan take wannan umarni da aka gindaya masa na kaucewa furta kalamai marasa daɗi kan shaidu. Ana dakon sakamakon zaɓe a Chadi bayan zaɓen shugaban ƙasa da aka yi a ranar Litinin, wanda ya biyo bayan shekaru uku da ƙasar ta kwashe ƙarƙashin mulkin soji. Masu fashin baki sun yi hasashen cewa shugaba Muhammad Dabi Itno ake sa ran zai lashe zaɓen, wanda 'yan takara goma suka fafata ciki har da mace ɗaya. A shekarar 2021 shugaba Itno ya karɓi ragaman mulkin ƙasar daga hannun mahaifinsa da aka kashe a fagen daga, wanda ya kwashe shekaru sama da 30 yana mulki. Hukumar zaben ƙasar ta ce mutum miliyan 8.2 ne aka yi wa rajista a wannan zaɓe, wanda aka tura dakaru sama da 26,000 zuwa sassan ƙasar don samar da tsaro.
To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Kamar yadda ba a rasa sani ba, kwanan nan wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka zo taro a nan Amurka kan batutuwan tsaro. Daga cikinsu akwai gwamnan jihar Zamfara Alhaji Dauda Lawan, wanda abokiyar aikinmu Aisha Ma'azu ta yi hirar da shi kan batutuwa da dama. A ci gaban hirar, Aisha ta tambaye shi ko yana ganin akwai hannun wasu ƙasashen waje a matsalar tsaron jihar kamar yadda wasu ke zargi, amma ta fara ne fa da tambayarsa matakan da jihar za ta ɗauka kan ɓarayin daji masu hana noma da cin gajiyar arzikin ma'adanan jihar. Sai ya ce,
ai shi yasa muka tashi haikan mu tabbatar da cewa mun shawo matsalar tsaro, don in mun shawo matsalar tsaron nan to al'umma za su iya zuwa gona su yi noma su ciyar da kansu, ba ma kuma ciyar da kansu ba, su yi wanda har za su iya sana'a su kai abincin nan wurare daban-daban don dogara ga kansu.
Jihar Zamfara baya ga matsalar tsaro idan aka zo kuma wurin arziki da albarkatu, tana cikin jibukin da ke kan gaban wanda za su iya riƙe Najeriya ma ba jihar kawai ba.
Wato wannan magana gaskiya ne. Yau idan kina neman jiha wadda Allah ya albarkace ta da ma'adanai dun Najeriya, babu jiha irin Zamfara. Amma me ke faruwa? Ba sa an yi tunanin ya za a yi a kawo mutane ƙwararru wanda za su iya zuwa su yi amfani da waɗannan ma'adanai, gwamnati ta amfana, al'umma ta amfana, wanda ya ɗaya daga cikin abubuwan da muka tattauna da masana a wannan mitin da aka yi, ta ya ne irin waɗannan mutane za su iya zuwa Zamfara. Mu haɗa ƙarfi da ƙarfi, mu haɗa hannu, yanzu haka a kai muke, kuma za mu ci gaba insha Allahu nan gaba. Zamfara za ta samu ci gaba, za mu yi gyare-gyare yadda ya kamata, zai zama babban birni kuma mutane za su samu aikin yi insha Allah.
Akwai wata tambaya da yake gwamnan Katsina ya ɗan yi magana a kai, yanzu suna gani cewa matsalolin da ake samun matsala ba matsala ce kawai ta cikin gida ba, an ce da ɗan gari akan ci gari, amma
gaskiya ne
kuma haɗin kai da waɗansu daga waje waɗanda galibi ake cewa yan kasashen turai ne kuma kasar amurka na daga cikin wayannan kasashe da ake zargi da kasar faransa da ake zargi da irin wannan kana da matsuwa da yakinin cewa wannan tattaunawar da kai bai da kuka yi bai zama kamar kun zo kun buɗe cikin ku ne kawai an san abin da ke damun ku
wannan ba gaskiya bane ba na farko duk abin da za ka yi zamanta cewa kana da hujja ba wai jita-jita ba ni na san cewa yanzu matsalolin da muke fama da shi a zamfara daga cikin gida ne wa'anda suke ta'addancin nan ba baki ba ne ba yan gida ne an san su an san iyayensu an san asalinsu saboda ka ce wai a za ka fita daga wannan kana tunanin wai wa'ansu ne suka yi ba mai masa adalci ba sai dai nan gaba idan akwai hujjoji to za mu fito da su amma dai a yanzu matsalar mu matsalar cikin gida ce saboda haka kuma na imani wannan zuwan da muka
to za a ji ci gaban wannan hira da gwamnan jihar Zamfara Alhaji Dauda Lawan a shirye-shiryen mu na gaba kada a manta ana tare ne da sashen Hausar muryar Amurka ga shirin mu na gaba
saka mai wuya
zargin da ita hinda ta yi ko shakka babu ya zo tabbatar da abin da mu muka ce tun ba tun harko-harko ma da an kai yunkurin jin mulki mun tabbatar ma mutane da cewa da ko shakka babu tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu shina da alhaki na wannan yunkurin jin mulki da aka yi wa mai girma shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad
wanda san jami'ar Pendes Tarayya ya san Isu Muhammadu ya san Muhammad Bazoum ba ni tsammanin zai zargi Isu Muhammadu da zama dan kudeta ko mai goyon bayan kudeta Isu Muhammadu radda aka yi jin mulki sai da aka yi awa 6 yana kai da kawo tsakanin ƴaƴan jam'iyyar Pendes Tarayya dan saboda a samu maslaha a cikin wannan zance
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya Fituwa balo-balo da ɗaya daga cikin ƴaƴan hambararren shugaban jamhuriyar Niger Muhammadu Bazoum ta yi kwanakin baya tana zargin tsohon shugaban Niger din Muhammadu Yusuf da cewa yana da hannu a juyin mulki da aka yi wanda ya kawo ƙarshen gwamnatin mahaifin nasu wato shi Muhammadu Bazoum din magana ta jawo cece-kuce abin da ya sa wakilinmu na birnin Yamai Suleiman Muni Barma ya ga cewa ya kamata ya haɗa hancin mutane biyu da ke goyon bayan waɗannan shugabannin guda biyu domin mu ji matsayinsu dangane da waɗannan zarge-zarge domin an daɗe da wannan zargi na cewa shi tsohon shugaban Muhammadu Isu ɗin yana da hannu a wannan al'amari ɗin ba tare da ɓata lokaci ba a hannun taku ga shi Suleiman Muni Barma domin ku ji tattaunawa shi ko kuma muhawara da shirya a tsakanin Asumanin Muhammadu da ke goyon bayan shi Muhammadu Isu da kuma sanin Muhammadu mai goyon bayan tsohon shugaba ko kuma hanɓararren shugaba Muhammadu Bazoum to malamai bismillah
sanin kana jina bari mu fara da kai shin wai me zaka ce dangane da kalaman nan na ita Hinda Bazoum zargin da ta yi wa tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu
zargin da ita Hinda ta yi ko shakka babu ya zo tabbatar da abin da mu muka ce tun ba tun harko-harko ma da an kai yunkurin jin mulki mun tabbatar ma mutane da cewa da ko shakka babu tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu shina da alhaki na wannan yunkurin jin mulki da aka yi wa mai girma shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad saboda dalilai suna da dama wanda ke tabbatar da cewa da ko shakka babu akwai hannuwansa ciki saboda na farko jam'iyyar mu ce ta PNDS Tarayya wanda ke jagorancin kasa wanda ke mulkin kasa ita aka yi ma juyin mulki abu na farko wanda mun ka gani wanda shi yayin laya bangaren sozawa cewa yan nemi ma a harko jam'iyyar PNDS Tarayya ta kan shi misali wannan zakarin da ta yi wani lokaci a jihar Tawa tare da gudunmuwa na wani cikin ƴan kasuwa wanda an makusanta shi da gudunmuwa ta miliyan 50 wanda yake son jam'iyya ƴaƴan jam'iyyar PNDS Tarayya na jihar Tawa duka su yi babban gangami don saboda su tabbatar da goyon bayan su ga sozawa wannan abin yake cire bai ba daga baya mutane suka lura da ko shakka babu an sashi kirkira wata kungiya wadda aka ce ma CDTR wadda Sidibe yake jagoranci don saboda a kawo kuma wanda kowa da ya dibe ta ya sani cewa da ƴaƴan jam'iyyar PNDS Tarayya ne waɗanda ke goyon bayan shi su ne ke kai ruwa ke kai mari don saboda a tabbatar da cewa da an kama ma wannan soza kuma wani babban abin al'ajabi saboda kowa ya sani a tahiyar shi tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu tun duk lokacin da ake gogoro maya kowa ya gani a kwanakin ma da an kai wannan yunkurin jin mulki kowa ya gani inda ya yi tirga Allah wadai da yunkurin jin mulki da aka yi a kasar Birmania wanka cewar ganin shi a matsayin shi na aminin Alhaji Bazoum Muhammad shugaban kasa a cikin a matsayin shi na dan tsohon dan jam'iyyar Independence Tarayya wanda sun ka girka ta tare da shi a matsayin shi na dan demokradiya a matsayin shi na jam'iyyar shi aka ma juyin mulki har a yau kin wannan bai ce ba yayi kwandanan wannan juyin mulki to yaya ɗan kasa ba za su tuhuma shi ba da ce da ko shakka babu yana da hannu
to amma sahanin waɗannan hujjoji suna da karfin da za su sa a yi wa shi su Muhammadu irin wannan babban zargi
banda ma wannan ambasadodi na kasashen nahiyar Turai da ambasador na kasar Faransa François Ité wanda shi Issoufou ya doke shi a lokacin wannan premier zor na yunkurin juyin mulkin sun ka gana da cani abu na farko wanda ya kare bakin ci shine yana sai dai ai transition ai gajere transition haka ya faɗa ma me ake cewa ambasadori na nahiyar Turai da ya gana da su wansa hakan da an kai juyin mulkin cewa da 27 ga wata kenan ya tabbatar ma kasashe na duniya wanda su ne awakilan kasashen duniya cewa da in bai da hannu shi ciki wanda ana nema a samu maslaha a samu sulhu aina maka zancen tun wansa hakan yani ranar da an kai kunin juyin mulki kenan 27 ga wata ya ba da ra'ayin shi na ganin cewa da ayi wannan transition ta wata shida guntu a tuka guntu transition dan saboda shi gana shi tunani da ja su sun kare da bazum kenan kawai abinda suke so shine su ga cewa da sun gama shi
Alhaji Asumana kana daya daga cikin makusan tan tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu shin ya kuka ji da yadda wannan ya ta hambararren shugaban kasa Hinda Bazoum ta zargi Muhammadu Isu da hannu wanda dama a baya akwai wasu da dama da suka yi zarge-zarge makamantan wannan alamisali jakadan Faransa Sylvain Ité ya taba irin wannan zargi a gaban kwamitin tsaro na majalisar rokokin kasar sa
su sahanun baki ne a jam'iyyar Independence Tarayya ba san ba jam'iyyar Independence Tarayya in ka dubi grupkin su amma wanda aka hu jam'iyyar Independence Tarayya da shi wanda san jam'iyyar Independence Tarayya ya san Issoufou Muhammadu ya san Mohamed Bazoum ba ni tsammanin zai zargi Issoufou Muhammadu da zama dan kudeta ko mai goyon bayan kudeta tunda ake duniya ba ka taba ganin inda aka yi kudeta aka ce a zo an yi negotiation wanda aka yi ma kudeta a bar shi a bar yin kudeta a maido shiga mulki sai dai in mutum wawa ne kadai zai iya amincewa da wannan zaki
to amma hujjojin da ake magana a kansu waɗanda yanzu ma sahanin ya nanata su ba su da karfin da zai sa zargin nan da ake yi wa Issoufou ba za a rasa kamshin gaskiya ba
Issoufou Muhammadu da aka yi juyin mulki sai da aka yi awa 6 yana kai da kawo tsakanin ƴaƴan jam'iyyar Independence Tarayya wanda suka rika makami na ministoci da wanda suka rika makami ministoci na tsaron ƙasa da minister na affairs étrangères ina nuna su Masoud Hasimi ka lura ko gudan wuni aka kwashi kakin shi Sylvain Ité ya zo ai tare da shi Issoufou Muhammadu yake kai ruwa da mari dan saboda a samu maslaha a cikin wannan zance amma sojawa sun dauki matakin cewa ba za su ja da baya ba a matakin da suka dauka lokacin da abun ya kai inda ya kai abu guda Issoufou Muhammadu ya bukaci to mu sauƙaƙa ma ƙasar Niger Mohamed Bazoum yayi kamar yadda aka yi Chad e Mali kamar yadda aka yi Burkina Faso kamar da aka yi gine kamar da aka yi burkina so biyu da asa 'yan Niger cikin wannan hali da muke ciki matsayin shi na shugaban kasa wanda ke kishin kasan nan wanda cikakken dan kasa na ya kamata ya janye yayi murabus sojojin nan su ti su dan mu kace shiga cikin kangi amma yayi burusu da wannan zance ya kyamince ga dalilin da aka yi zargin Issoufou Muhammadu da farko kenan wanda shi da kai ne Mohamed Bazoum ya zargi Issoufou Muhammadu da cewa kenan da shi ciki ɗan Niger su shaidanmu da Allah
na'am
tsaya an kare Issoufou Muhammadu ruwa ya tsaki Mohamed Bazoum ya zan dan takara a jam'iyyar Independence Tarayya cikin mamba 13 na presidium 12 ba su amince da takarar Mohamed Bazoum ba mutum guda ɗaya ya amince shine Hamu Sule Issoufou Muhammadu ya roki abokan shi da su amince Mohamed Bazoum ya gwada ma duniya ba zancen kabila bane ko zancen mutunan da hito cikin kabila misali ta Hausa ko ta zabar ma a'a ko wace karamar kabila kasar Niger tana iya zama shugaban kasa.
Na'am, Alhaji bari mu dora zamu sake dawowa akai bari mu dora sahanin idan ka saurari bayanan da shi Alhaji Asmanu Muhammadu yayi akan wannan al'amari an ya Muhammadu Isuhu zai iya kifar da babban aminansa daga Karaga alhali she ruwa ya tsaki sai ya hau Karaga nan.
Abin da nake so in tabbatar ma masu sauraren mu saboda abinda Asmanu bai sani ba, ɗan Niger kowa yana da hankali, yana da kayan hankalin da zai gane shin da Alhaji Isuhu Muhammadu bai da hannu cikin jinkurin juyin mulkin wannan da ya kai ruwa ya kai tsaki yana mi cewa da a gyara ba shi idan ya koma gehe bai shiga ba cikin neman ganin ya tabbatar da cewa da sun samu guri sai da suke so an tabbatar da transition an kare da bazum shin da wa zai ga lahini da yayi haka nake bai yi ba kuma kowa ya gani duk irin rawar da ya taka lokacin da an ka juyin mulki a san ma da kasar Burkina Faso. So, sanction ma wanda an ka asa da wata asa ma kasar Niger da yunkurin juyin mulki wanda an ka yi a wannan lokacin shi ma a matsayin shi lokacin yana shugaban kasa ya nemi wannan sanction a aza su a aza ma wannan kasashe kenan inda bai da hannu bi iya yiwuwa a ce hawar haka bai kwanta na kudeta wanda an ka yi ma Aminu shi wanda shi wannan bawan Allah ya yi gwagwarmaya a tsawon shekara 30 da wani abu don saboda ya tabbatar da Alhaji Isuhu Muhammadu a matsayin shugaban kasa.
Kuma da labarin mu jaburki a wannan sai mun dawo rana wa Teo mu zo mu ci gaba da jin wannan muhawara din inda za mu ji cewa shin tunda an ce shi Isu Muhammadu ya taka rawa sosai wajen ganin cewa an tsaye da bazon ya taka rawar shugaban kasa har ya ci zabe me yasa kuma za a zarge shi da cewa yana neman ganin bayan bazon din sannan kuma za ku ji da ɗaya daga cikin masu muhawara ne yake cewa me yasa shi Muhammadu Isu bai yi abin da Muhammadu Buhari na Najeriya ya ba yasa ba Tinubu ido shi ma Isu ya sawa bazon ido. Akwai kuma su cewa shi Muhammadu Isuhu yana neman ya dawo kanka daga mulki ne haka ne duk wanda za ku ji an tabo su a muhawara ta gaba a ranar wutuwan Allah ya kai muna godiya ga su baki namu Asmanu Muhammadu da kuma Sahanin Muhammadu kana da shi wakilin namu Suleiman Muni Barma a birnin Yamai Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya.
To a gaishe ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
To dakarun Isra'ila sun faɗa a ranar Litinin cewa sun kai wasu hare-haren sama a birnin Rafah da ke kudancin zirin Gaza jim kaɗan bayan da ƙungiyar Hamas ta amince da wani tayin da Isra'ila ta yi dakatar da yaƙin da ake yi. Ranar Litinin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce sam tayin bai yi ba sannan amma ya ce Isra'ila za ta tura wakilanta bayan alkahira na Masar don ci gaba da tattaunawar da ake yi a Masar din halin da ake ciki a nan Washington fadar White House ta yi kira ga bangarorin biyu da su yi kokari su ga sun cimma matsaya. Hukumomi a Moscow sun yi barazanar kai hari kan wasu wurare mallakin dakarun Birtaniya da ke cikin Ukraine da sauran wurare idan har sojojin Ukraine suka kai hari kan Russia da makamai masu linzami da ke cin dogon zango da Birtaniya ta basu. A wata ziyarar da ya kai Kiev a makon da ya gabata sakataren harkokin wajen Birtaniya David Cameron ya ce dakarun Ukraine za su iya amfani da makaman da Birtaniya ta basu a kan Rasha don su kare kansu. Ya kara da cewa hukumomi a London ba su gindaya wa Ukraine din wani sharaɗi kan yadda za su yi amfani da makaman ba. Amurka ta da mafi akasarin ƙasashen tarayyar Turai sun ce ba za su halarci bikin rantsar da shugaba Vladimir Putin na Rasha ba wanda za a yi a yau Talata. Kakaki a ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya ce ba za su tura ko da wakilai ba. Kasashen EU da aka gayyata sun ce za su ƙaurace wa bikin rantsar da Putin din a sabon wa'adin shekaru 6 amma ana sa ran wasu 7 za su tura wakilai kamar yadda wani diploma wato wani jami'in diplomasiya ya faɗa wa kamfanin jallancin labarai na Reuters. Ita dai Ukraine ta yi kira ga dukkan ƙawayenta da su ƙaurace wa bikin.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi sai kuma injiniyar mu ta yanzu na Shawn Kale ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri wassalam.